أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya wa Allah maɗaukaki kamar kullum da ya saka haɗa mu a wannan maraice na Juma'a 7 ga watan Ramadan a shekara ta 1438 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shi ne 2 ga watan 6 a shekara ta 2017 lissafin miladiya. Ci gaba da darussanmu na yau da kullum a wannan wata mai albarka a wannan masallaci na Galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa. Za mu tashi wa ayata 145 a suratu Ali Imran insha Allah ta'ala, kamar da muka ji malamin ya karanta. Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ألا مدوكينا تيمنا للي يزمد بسكنك أسامو وتجمع wadda za ta yi kira ko ta rinka kira zuwa alheri. Alheri shi ne dukkan abinda shari'a ta yi umarni da shi, sharri kuma duk abinda shari'a ta hana. Wannan bi sifa mujmala sawa'un a al'amuran duniya ko a al'amuran addini. Duk abin da yake akwai maslaha a cikinsa,
ko a duniya ko a addini alheri musulunci kuma dama ya yadda da yayi umarni da dukkan abin da yake akwai maslaha cikin sa dukkan abin da yake kuma akwai mafsada cikin sa akwai barna to shi kuma sharri ne sawa'un fil umuri dunyawiyyati aw fil umur addiniyya ko al'amuran addini ko al'amuran duniya in dai abu akwai barna a cikin sa ko abin da zai jawo darar ga al'umma wannan shi ke sa mutane da ma ya kamata daliban ilimi kuma za mu ga da malamai suke mai da hankali akan sanin wani fage a ilimi wanda kwanaki nake mana zancen sa maganar maqasidus shari'a ilimin maqasid yana cikin ilimomi masu fa'ida a wannan addinin namu kuma yana taimakawa mutum wajen sanin abubuwa ko da nasi bai zo a kansu ba akwai mahangar da za ka ɗauka musu lura da makamantansu a babin ƙiyasi ko kuma lura da nassoshi amma me suke manufarsu tabbatarwa al'umma dukkan abin da Allah maɗauki ya zo mana da shi a Ƙur'ani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a cikin saƙon da Allah ya ba shi da kuma bayanin da ya yi babu wani abu da Allah ya umarni da shi wanda yake akwai sharri a cikinsa a cikin aikin Allah babu sharri sai dai a cikin maf'ulatin Allah a samu sharri wannan matsalar na san mun sha magana a kanta kuma yana cikin babban abin da zai taimaka maka ka bambance tsakanin fi'lullahi wa maf'ulatihi a babin aqida akwai wannan zancen kuma a babin shari'a ma wannan magana tana shigowa lura da abin da yake maslaha ko mafsada Allah baya umarni da abin da yake sharri domin umarnin sa menene duk umarnin Allah aiki ne daga Allah to duk aikin Allah ko babu sharri a cikin sa sai dai a samu sharri a cikin aikin da bayin Allah suke aikatawa wannan misali ce ba shine inda zamu shigo ba kawai dai ina so nuna mana maganar alheri me ake nufi da ita kuma me ake nufi da sharri to umarni ne daga Allah cewa lalle a samu daga cikin ku a samu wata jama'a da za su rika kira zuwa ga alheri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kuma suna umarni da abinda a shar'ance da a hankalce aka san cewa alheri kuma mai kyau ne duk abinda da shari'a da hankali suka yi nuni a kan kyansa shi ake cewa ma'ruf kamar da malam zai bayyana mana wa yanhauna 'anil munkar kuma suna su zama suna hani daga al-munkar shi ma al-munkar istilahi ne kamar yadda al-ma'ruf istilahi nan ce istilahi kafin zuwan al-qur'ani kalmar ma'rufi akwai ta abun balarabi haka nan kalmar al-munkar akwai ta abun balarabi amma tunda Allah madauki ya sauka da al-qur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya amfani da wannan kalmar ta ma'rufi to ba ma'rufi kawai na lugha ake magana ba ana magana ma'rufi a ilimin shari'a wa a shar'ance kuwa abinda ake nufi da ma'ruf shine dukkan abinda aka san cewa mai kyau ne ta hanyar shari'a ko da ta hanyar hankali hankali amma wanda bai zame ba hankalin da bai zame ba hankalin da yake mai kakke wanda yake kan fitras to abinda ya ga cewa abu mai kyau ne shari'a ma ta ganshi mai kyau ana ce masa wannan ma'rufi wasu malaman suna takaita a ambaton kawai maganar shari'a kamar yadda malamin ya ambata a nan duk abin da aka san shi ko bai nan ya kawo mana duka biyu bil aqli wa shar'i wasu malaman suna cewa iya shar'i maganar shar'a shari'a kuwa ba ita kadai bace take sa a gane abu mai kyau ne akwai abubuwan da ko ba shari'a ana tabbatar da cewa masu kyau ne saboda munin kishiyarsu sai wannan da mun taɓa wannan zancen a wani lokaci ko wata tattaunawa ta falsafa tsakanin malamin ilmul kalam musamman mu'tazilawa suna da mabda'i a kanta abinda ake cewa at-tahsin wa at-taqbih al-aqliyayn matsala ce sananne a gun malaman aqida musamman a babin tattaunawa su da mu'tazilawa shin abu ana sanin cewa mai kyau ne ta hanyar shari'a kawai ko kuwa har ta hanyar hankali ana iya gane abu mai kyau ne ko kuwa hankali kadai shi kadai zai nuna wa mutane abu mai kyau ne kun fahimci wannan tambayar ko ba ku fahimce ta ba a menene kasancewa abu kaza yana da kyau kyau abinda nake so ba kyau maganarsa halal ba galibi a shar'ance haka ce a wannan abun mai kyau ne ma'ana na nufin halal to ba wannan babin muke nufi a ce abu kaza mai kyau ne dan adam yana ganin abun yabo ne yawa ku kalle shi akan abun yabo ne ba abun suka ba to shin hankali shi kadai zai iya gane abu mai kyau ko ko dole sai shari'a ce za ta nuna mana abu mai kyau ni tambaye ku ne za ku ce shari'a na san da yawa da ma haka za su saboda dadin shari'a da goyon bayan shari'a sabani ba ku tsakanin mu ta gilawa da asha'ira su mu ta gilawa suna cewa ai hankali ne zai nuna mana abu yana da kyau su kuma dama kun san mazhabar su girmama hankali hatta akan nassi su kuma asha'ira garin su mai musu raddi ya za ku bibita hankali akan shari'a ai shari'a ce mai cewa abu mai kyau amma ji abu to itlaqin wannan da itlaqin wannan duk kuskure ne abin da yake daidai shine akwai abin da yake ko shari'a bata ce mana mai kyau bane to mai kyau ne ko shari'a bata ce mana mummuna bane to mummuna ne yanzu misali duk abin da Allah ya haramta shi saboda zatinsa wanda ya karanta usulul fiqh a cikin ku ya san malaman usulul fiqh sun raba haram ko abin da ake cewa at-tahrim an kasa shi zuwa tahrim ko al-muharram li zatihi da kuma al-muharram ko al-haram li ghairihi ko kuna jin yin wannan ne abun malamai suna ba to duk abin da Allah ya haramta shi saboda zatinsa shine li zatihi shine duk abin da ake iya gane munin sa ko da shari'a bata hana mu yanzu da zina da sata da ƙarya zaka iya kawo mun mutumin da yake son su ba wai yana son ya aikata mai son aikata shi kansa ya san ba kyau haka ne amma duk ɗabi'a ta dan adam ya san wannan ɗabi'a ce mummuna a ce wani mazinaci ne ai shi yasa yake koyewa baya yi abin yi sai dai idan ya fita daga fitra in ya fita daga fitra kuma zai ga yayi a bayyanan ma ila wani abun ado ne kun fahimci wannan abun haka sata wa yake sha'awar sata kowa baya so alal aqalla baya wanda yake so ayi masa kowa ya san sata mummuna abu shi yasa da mai zina da mai sata ko suna yi to kuma ba sa san mai zina ba sa san mai sata ma'ana ba sa so su ayi musu ko ba ne musamman babu mai san wani abu mummuna irin wani to wannan saboda a hankalci ko shari'a bata ce ba tun kafin shari'a ta sauka babu dan adam da yake san haka kawai ya aje abin sa sai ka zo ka dauka ka tafi abin da bar maka ba to waɗannan sune abin da ake nufi ko shari'a bata zo ba ana wulakanta ko rage darajar shari'a bane a'a ana so a gaya maka ne cewa akwai abubuwan da ko da ma shari'a bata ce mana ba kyau ba ai babu mai san su munafinci yanzu misali kana zaune da mutum kamar fuska ɗaya ashe fuska biyu ne fuska biyu ce da shi idan can yana tare da su yanzu gun kuma yana tare da su kuma ashe kai din abokan gabar ka ne misali yana tare da kafirai yana tare da mu'mini wa yake son sa nan da mu'mini suka gano shi za su ji dadin zama da shi nan da kafiran ma suka gano shi ba za su ji dadi ba za su ce ai ashe duk abin suke tattaunawa yana koma yana gaya musu don haka gulwa jahaini sharrin sa kenan to kun ga wannan ai babu mai son sa to shi ma wannan kasancewar mutum ya zama munafiki ko mai ƙarya shi ma abu ne urifa qubhuhu bil aqli thumma shar'a abu ne da aka san munin sa a hankalce sannan ma shari'a kuma ta zo ta haramta to wannan abin da ake bincike duk abin da shari'a ta yadda da cewa mai kyau ne haka hankali ma gangariya ya yadda da cewa mai kyau ne to ka riƙe shi ake cewa al-ma'ruf in ba kuma ta ba lokacin da muka yi karatun ayoyin aure da saki a suratul baqara malam sa'idi mun karanta wurare da yawa sai fasara nan an ce al-ma'ruf sai sai abinda aka sani a al'ada ko kuma kuma manta ba ya ko mun ce ko kuma manta insha Allah ba manta to akwai inda kuma daman abinda ake nufi da shi anan shine abinda al-umma ta yadda da shi ma ta'arafa alayhi ko ma tu'urifa alayhi wani abinda al-umma suka san juna a kansa suka yi tafiya a kansa shi aka sani shine kaza to ne shi ma ana kiransa ma'rufi to amma wanda ake magana anan shine wanda malam zai zo bayyana mana kafin tsawaita mana da cewa muje abin da yake faɗi munkar a shari'ance shi ma shine duk abin da ta hanyar shari'a ko ta hanyar hankali aka san cewa mummunan abu kamar wancan misalan da na bani yanzu kuma a gefen abu mai kyau ai kowa yana san gaskiya ko kowa yana san riƙon amana mutum ko mai cin amana ne shi kuma ba ya san me ba da amana a ci masa sai saboda a hankalce wannan abu sananne ne cewa ba mai kyau ba to haka nan kuma nassoshin shari'a sun umarce mu da mu riƙe amana mu yi gaskiya kuma sun hana mu mai cin amana sun hana mu mai ƙarya to duk abin da a shar'ance ake sansa a hankalce ake sansa shine ma'rufi duk abin da a hankalce ake kinsa abun mummunan abu ne a shar'ance ma ake kinsa abun ƙi ne to shi ake cewa munkar insha Allah an iya wannan ya isa a gari wa ulaika humul muflihun masu wannan aikin su ne masu rabanta rabauta masu cin nasara nasallallahu an yaj'alni wa iyyakum min sannan Allah sai wala takunu kal ladina tafarraqu kal ku zama daga cikin wadanda suka rarrabu bil qulubi at-tafarruqu min maganas shine rarrabuwar kai a aqidance ba rarrabuwar kai a ra'ayoyi ba ra'ayoyi na fiqh da ra'ayoyi na zamantakewa wannan ba laifi in kun saba a cikin matsalolin da ya halatta a saba cikin su amma akwai matsalolin da bai halatta a saba ba matsalolin aqida manyan su usul akwai su furu'in shi ma na aqida akwai sabani tsakanin malamai wajen fahimtar su ga wasu nassoshi amma abubuwa manyan na asalin shari'a kamar Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa to bai halatta a sabani akan wannan duk wanda ya kawo sabani ya dauko wani abu shi ma yace ai me zai hana kaza ma abu ta masa to wannan ya rubuza asalin addinin musulunci to nan ba a sabani akan sa don haka a matsaloli da suke na aqida in aka rarraba har wani ya kama gaban sa wanda ma ya kama gaban sa wanda na kafirto wannan na ce wannan dan bid'a rarrabuwa irin wannan ita ke cewa tafarruqi wasu malamai suna kiranta at-tafarruqu bil qulubi yau rarrabuwa a zuci zuci a zuciyarka baka san wani wani ma baya san ka har zuci tana da bambanci da rarrabuwa ta ra'ayi na baki kana ganin abu kaza halal ne wani kuma yana ganin abu kaza haram ne saboda ijtihadi da aka yi da kuma sabani da malamai suke wajen kallon da suke wani soshin da suka zo a wannan mas'ala haka nan mas'aloli na maslahar yau da kullum ta mutane harkar siyasa harkar abin da ya shafi zamantakewa mai wane yake so wane yana son kaza wane kuma baya son kaza wanda duk bai halatta a ce an yi tafarruqi a kansu ba sabani a kansu kananan sabani kar a dauke shi zama babba an fahimci abu amma duk abin da zai sa wani ya ƙi wani saboda shi a sa wala'i da bara'i to ya koma sabani wancan babba tafarruqi ne ba sabani ne karbi ba to kar a zama masu sabani da zuciya واختلفوا كما سكت الصحابة من بعد ما جاءهم البينات بين حجر سنزومس وأولئك لهم عذاب أليم وأن سند عذاب بب الله سعيد تو سبود مالا سعد يمن المجدنو ما سكو ما سمو إمانسي جد مجدنو الحمد لله ما سكو أبين لكي سوء انسي شيني أولنا نولي ميات أوي تما غنى بعكا كرم لوك شيء شيء يمن بمكرم تاسبا وندى مجي شكين يتافن سنو بيشي مجمي يكي أي وليكن منكم ايها المؤمنون يا قوم مني للي اتكنكو اسامو كما لم يكن سني مالا سعدي بي تكا سابا يتعي من مغانا النحو بي سي لام النن لام الفئي لام عمر سنن كذا كذا بي تكا يمان نبا كو سوية كي فتو من بغن دارين معنى القرآن ما لم يسنى سنونا لام انتو مرمي ولتكن منكم أمتم سبو تكلم أمتم سيسا كتا ساتا أمربوطة لو كما سبوا دينا سوي سي وليكن منكم أيها المؤمنون الذين من الله عليهم سيسا يكاو ونن saboda yana so ya sa alladina sai ya yi tazkirin walyakun wannan duk alifi har kalla da shi shi muje muji asalin abin da Allah madauki ke nufi da wannan ayoyi ya kuma minai a cikin ku lallai a samu alladina manna Allahu alaihi bil iman ma'ana a cikin ku wadanda Allah ya yi wa baiwa da imani wal ittisami bi hablihi kuma ya zama sun makalkale wa igiyar Allah wato addinin Allah musulunci to a cikin su lalle a sami ummatu ay jama'atu wata jama'a yad'una ila alkhair wanda za su rika kiran mutane zuwa ga alheri to ya fassara man alheri yace wa huwa ismun jami'un likulli ma yuqarribu ila Allah wa yub'idu min sakhatihi in an ce alheri suna ne na dukkan abin da yake kusantar da mutum zuwa ga Allah kuma yake nesanta shi daga fushinsa kun gane nan can duk abin da zai sa ka kusanta zuwa ga Allah kuma kai nisa daga fushin Allah to shi ake nufi da alheri la Allah ma yana nufin a wannan siyaki amma ba haka ba umumin akan itlaqin khairi kamar yadda wasu malaman suka bayyana ba iya nazara diniya ake yi ba hadda nazara duniyawiya Allah sa kun gane nan da nake nan in kun kula abin da ya faɗa abin da ya shafi iya addini ko kusanci zuwa ga Allah da nisanta daga fushinsa wannan yana da alaka da addini alakarka da Allah da rabauta da shiga aljanna to a duniyance kuma akwai abubuwan da ai su ma alheri tunda Allah ya yi itlaqin alheri to ya kamata su ma su shigo ciki kuma in mun lura da aikin da wannan al'umma mai wa'azi mai ilmantarwa za ta riƙa yi ai abin bai tsaya iyakan abin da ya shafi addini ba har abin da ya shafi duniya ya kamata mu faɗakar da junanmu mu kintsa didda la'alla nazarar ita ce ai duk abin da zai gyara mana duniyar ma yana cikin abin da Allah zai so mu saboda shi kun fahimci wannan gaskiya la'alla shi yasa waɗanda za su ce ko su ambaci iya maganar addini la'alla kallon su kenan wani kuma yana so a fito da abin ƙuru-ƙuru za ka sai a faɗe shi a ce da lamuran addini da kuma lamuran duniya dukkanin abin da Allah ya yarda da shi to zai zama ko a ce duk abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah to alheri Allah sa an gane wa ya'muruna bil ma'ruf kuma ya zama suna umarni da ma'rufi to shi mamala ya fassara mana yace wa huwa ma'urifa bil 'aqli wash-shar'i husnuhu ay ma urifa husnuhu bil aqli wash shar'i duk abin da aka san kansa aka san abu ne abin yabo abin kyau ne abin asoshi ne ta hanyar hankali ko ta hanyar shari'a wayanhauna 'anil munkar kuma suke hani daga mummunan aiki ko kuma duk abin da gashi ne zai fassara mana shi ma yace wa huwa ma urifa bish shar'i wal aqli قبحه اي ما عرف قبحه بالشرع والعقل ده ابن ده هنكلي ده شريعه duk sun tafi akan nunin sa me yasa yasa wawu bai sa au ba ce bil aqli wal shar'i saboda duka biyun ana bukatar kuma sannan duk abin da dama hankali ya yadda da shi to in dai hankalin mai kyau ne to za ka samu shari'a ma ta yadda da shi domin mu musamman malamai ɓangaren aƙida malamai suna cewa kamar yadda muka san daga cikin mabadi na usuli na aƙidar ahli sunna shine babu saɓani tsakanin hankali da shari'a duk abin da shari'a ta zo da shi to bai saɓa wa hankali haka nan duk abin da gangariyar hankali ya amince da shi to za ka ga bai saba da shari'a daidai na faɗa ma'ana duk abin da shari'a ta yarda da shi bai saba ma hankali ba abin da hankali ma yarda da shi bai saba ma shari'a ba a nan zancen shi ne wanne irin hankali to kullum muna cewa hankali ne hankali hankali lafiyayye shi ake magana amma hankali gurbatacce wanda ya fita daga fitra to zai iya gaya maka cewa shi ya fahimci wata aya ko ya fahimci wani hadisi ya saba mu hankali don haka zai aje wannan hadisin ko zai aje aya saboda ta saba mu hankali to wannan hankalin ba shi da kyau duk hankalin da zai auna qur'ani da kansa shi kadai duk hankalin da zai auna maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa shi kadai ba tare da ya auna da shari'ar ba to babu hankali ne cikin hankali ba don haka dole ne duk abin da Allah ya faɗa kar a samu wani hankali ya ce ƙarya ne duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a samu wani hankali ya ce a ƙarya ne ko a ce bai dace da zamanin nan ba ai yanzu muna cikin zamanin da irin waɗannan abubuwan ma san bai kamata a kalle su ba gashi kuma a Qur'ani Allah ya faɗa a'a to babu hankali a nan duk ilimin mutum ka ji ya faɗo nan to ba shi da hankali an fahimci wannan wanda mace ka ji wani ya faɗa ka kalle shi ka ce kai ba ka da hankali amma siffarsa ce ta cewa ya yi aikin marasa hankali Allah ya kyauta to sai yake cewa wa huwa ma urifa bi shakki wal aqli qubuhu wa hadha irshadun min Allah lil mu'minin wannan shiryarwa ne da nusarwa daga Allah ga mu'minai an yakuna minhum jama'atun mutasaddiyatun lid'awati ila sabilihi a samu wasu mutane da za su tsaye da kansu shi ne mutasaddiya mutum ya tasadda li shay ma'ana ya tsaya ya ce shi ne zai tinkari abu kaza ma'ana a samu wata jama'a da za ta ajiye aikinta kenan lid'awati da rika yin da'awa ila sabilihi zuwa ga hanyar Allah wa irshadi al-khalqi ila dinihi da shiryar da halitta zuwa ga addinin Allah a samu wannan jama'ar aikinsu kenan ma'ana su killace kansu domin harkar da'awa takhassusinsu specialization dinsu harkarsu tattaunawarsu dandanarsu kai kawowarsu tattaunawarsu motsinsu zamansu da kwanciyarsu harkar da'awa sai a gabansu to a samu irin waɗannan mutane da umarnin Allah an yakuna minhum jama'atun mutasaddiyatun lid'awati ila sabilihi wa irshadil khalqi ila dinihi sai ce wa yadkhulu fi dhalika daga cikin wanda za su shiga cikin wannan dan kada wani ya ce ai iya wanda suka ce iya aikin su kenan da su kawai ake to shine malamin Musa abi yake cewa daga cikin wanda za a fara sawa masu hun farko a masu wannan sifar shine al-ulama'u al-muallimuna lid-din malamai da suke ilmantar da addini suke koyawa mutane addini su ne ma a sabon farko a kan wannan domin su suke koyawa masu da'awar yadda za su yi da'awa ai ko ba ka bane yawa a wal mu'adu da masu wa'azi alladhina yad'una ahlal adyan ila ad-dukhul fi din al-islam masu kiran mutane zuwa ga waɗanda ba addinin musulunci suke kai ba su zo su shiga addinin musulunci ai mun san waɗannan da akwai ayyuka irin wannan akwai malamai akwai addu'atu akwai al-mu'adu to kuma kowanne wannan kiran ya shafe su domin duk aikin su duk mutumin da zai magana a madadin Allah madaukaki ya ce abu Allah madaukaki ya ce abu kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza to ya shiga cikin wannan kira din a samu irin waɗannan mutanen aikin su ke sawa'un masu wa'azin a cikin gida suke wa musulmi ko kuwa suna kiran waɗanda ba musulmi ba su shigo addinin musulunci duk sun shiga ciki wa yad'una al-munharifina ila al-istiqamati kuma suna kiran waɗanda suka karkace cewa su dawo kan hanya nan wanda suka karkace daga cikin suwa kenan daga cikin musulmi yawa wannan ya nuna mana ƴan uwa cewa da'awa babban aiki ne shi yasa wasu malamai daga cikin magabata suke cewa idan da za a samu wani rukuni a musulunci rukuni na shida to wannan rukuni ne al'amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar rukunin musulunci nawa ne biyar shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sallah sai me zakka sai azumi sai haji yawa waɗannan abubuwan galibi kun ga haka suka zo a wannan tarjimi shi yasa malamai suke ko sun tashi jerawa haka ake so ka jera su domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jera su shi yasa malamai har suka kafa hujja da wannan tartibin akan cewa zakka ta fi azumi da bada muhimmanci abun Allah duk da zakka ya fi azumi Ramadan muhimmanci muhimmanci ta bangaren wajibci saboda shi abin da ya kulla kan mu da kuma wannan gefe mu kyale shi to waɗannan rukunai guda biyar idan akwai abin da ya cancanta a ƙara a kansu ya zama na shida, to shine wannan mabda'in na al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Amma tunda Allah bai sa shi haka ba, to haka za a bar shi. Amma wannan yana nuna maka cewa in ka tashi kallon muhimmancin sa, to ga inda za ka sa shi. Bayan ka gama da rukunai guda biyar, to ba wanda ya kai shi muhimmanci. Domin ita da'awa da ita musulunci ma asali ke tsayuwa. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da'awa ba, da manzanni ba su yi da'awa ba, me zai faru? Da yadda Allah maliki ya aiko manzanni su kadai za su yi zancen su da saƙon su karanta littattafan su yi aiki da shi su kadai su koma su mutu, shikenan da babu wanda zai samu musulunci. Saboda da'awa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika bin gida gida, ya rika bin kuma al'umma al'umma, gari gari zai tafi, wani gun a karɓe shi wani gun a kore shi, ya haƙuri haka ya samu sahabbai suka yi imani da shi suka kuma taimaka masa. Bayan rasuwarsa suka ci gaba da wannan aiki, wannan aikin da suka ci gaba da shi ne har Allah maɗauki kawo mana musulunci har muka same shi. Gashi nan yanzu a cikinmu akwai wanda ko in ce dukkaninmu mun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mun yarda da saƙon da ya zo da shi, muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴanmu da iyayenmu da kakanninmu da kowa nan. Ko ba haka ba? Duk wanda yake haka shine ya zama ma kyakkyawan musulmi, ya zama yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da kowa. Gashi ba mu taɓa ganin sa ba. Shi sa wani hadisi yake cewa akwai waɗanda suke ikhwan, ya kira su ikhwanin sa. Aka ce suwa ikhwanin sa, ba sahabbai su sune waɗanda ba su ganshi ba daga baya da suka yi imani da shi. Muna fata Allah mu yi sanya mu cikin wannan zumra da za su cancanci yabo daga Allah mu. To wannan aikin gaskiya babba ne. Dole ne al'umma samu da'awa, in ba a samu da'awa ba to lamarin addini lalacewa yake. Yace wal mujahiduna fi sabilillah, da kuma masu jihadi fi sabilillah, da za su yaki dan daga kalmar Allah da yada addinin musulunci a inda aka kawo masa cikas, su tsaya su ga cewa sun bude hanya, musulunci ya ci gaba. Wal mutasadduna li tafaqqudi ahwalin nas, wannan fa yana bude da mana kofar masu da'awa ne. Karka ji kawai iya mai wa'azi shi ake dafi a duk waɗannan sun shigo da matu waɗanda suka aje kansu domin tafaqqudi ahwalin nas, bibiyar halayen mutane, ɗabi'un mutane, yana kallon yadda mutane rayuwarsu take canzawa. Yace ya jama'a mu tsaya fa kan umarnin Allah, ya jama'a kar mu karkace. Wannan shine tafaqqudi. Tafaqqudi shine ka rika bibiya daki daki kana ganin halayen mutane. Da fa mutane ba sa kaza, amma yanzu sun zo suna yin kaza. Wannan canjin daga ina aka same shi? Ai yanayi ne na zamanin abubuwa da suka zo mana kayan kalle kalle kaza da kaza, samari sun canza. Ko kai yanzu misali zaka tambaye kanka, yana da cikin aikin mai da'awa ya rika lura da halin da jama'a suke ciki. Domin idan ya zauna bai san abin da jama'a suke ciki ba, to da me zai musu wa'azi? Sai ya zo yana zancen wani abu alhali jama'a ma sun tsallake wannan, shi sun wuce shi ba a kansa, ba zancen sa ake ba. Ko ba kai? Ashe abin da ake so ya zama yana bibiyar halin da jama'a suke ciki. Ya san yau salin ta hanyar bibiyar labarai ne, ta hanyar mutanen da suke kusa da shi, ya jama'a me yake faruwa ne a gari? Mai wa'azi yana buƙatar ya tambayi wannan, ba dan jin gulma ba, a'a dan ya san inda zai dora wa'azinsa. Mutane kar su zo wani mummunan abu ya faru a gari ana ta maganarsa, malam bai ma san an yi shi ba, kuma sannan ana so a faɗakar da mutane. Don haka akwai buƙatar bibiyar halin mutane. Wannan kuma yana tabbata idan mutum yana cakuɗa da mutane, ana ganinsa zai zauna da mutane ya gaisa da su, ya kai ma wannan ziyara wannan, ya kai masa ziyara a ji labarin gari, ba dan haɗa gulma ba, a'a domin a san yadda al'umma take tafiya dan ai maganin wata matsala. Shine tafaqqudu ahwalin nas wa ilzamuhum bishar'i, da kuma lazimta musu bin shari'a. In yaji cewa sun karkace wa hanyar shari'a, to ya lazimta musu, ya tilasta musu, ya jama'a wajibi mu tsaya mu tsaya akan hanyar Allah, mu tsaya mu ji tsoron Allah. Allah ya hana mu gari ya lalace, ana zancen kaza ana zancen kaza ana zancen kaza, yau shi za a bari irin wannan abu ya rika faruwa, a tashi tsaye a yi maganin abu kaza. Wannan duk yana cikin aikin mai da'awa. Sannan yace kas salawatil khamsi, kamar salloli biyar, والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام. كما متعنا دباسا صلى أنكرا صلى متعنا سنة ذوني أشاغل يلقى بين سيني مسنسية يا جماعة تفهم صلى سيما jama'a ta kuma wannan yana cikin manyan ayyukan da ake kira aikin hizba. A kuna jana cewa hizba ko wani ma hizba yake cewa ba zai bane sinun ne hizba ne hizbar daga ihtisabi ihtisabi shine neman lada kai abu don Allah ya biya ka kai abu domin Allah ya biya ka galibi da a baya abinda malamai suke yi ana samun mutane aikin su zamanin khalifofi can baya a shiga kasuwanni a rika bin mutane kamar da zai zo ya ga mana wannan idan mutum an kira sallah bai tafi ba a yi masa magana malam rufe a je a yi sallah a dawo yanzu a Saudi Arabia nan ne kasar kadai da na san ana wannan abu a duniya lamarin al'amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ina fadar iya sani nan ne ai a kuma ko ni ya san wannan ne yau su idan aka kira sallah zaka kowa ya rufe shagon sa kowa ya rufe shagon ya tafi masallaci tunda duk kasar kowanne bangare da lokacin su iri ɗaya ne to tare ake kiran sallah duk masallaci lokacin da ake kiran sallah ba ɗan karfe kaza da ɗan karfe kaza da ɗan kaza da ɗan kaza duk babu yau gaba ɗaya idan aka kira kowa sai ya aje aikin sa sai a tafi masallaci sai a fito kuma sai a dawo wani wurin sai kaga saboda zaman lafiya da Allah ya ba su wani gun kaya sun fito har waje to sai ga wahala sai duk sallah ya loda kaya mai mene su cikin shago ya ga rika mai tafi sai sa wani dan kalle daga can gefen zuwa nan gefen sai tafi kuma ya je da ba mai dauka masa kaya duk Allah ya tsare saboda zaman lafiya to wannan aiki a kira mutane su bar ayyukan su su tafi masallaci yana cikin aikin hizba kuma yana cikin aikin masu da'awa a sa mutane su lazumci shari'a Allah madaukaki ya sa mu dace wazzaka haka nan zaka kamar aikin sa'i sa'i shi aikin sa ya bibiyi al'amwal az-zahira galibi da aikin sa'i yana bibiyar al'amwal az-zahira ne dukiyoyi bayyanannu ba zuwa yake kamar zamani yanzu ba account din mutane zai bi a banki wane yana da kaza wane yana da kaza ba a dora masa wannan al'amwal az-zahira na amfanin gona da dabbobi galibi amma in ana sanada wani abu wanda ba wannan ba kuma sai shi ma a nemi ne shi ya kawo saboda shi aikin sa'i ya bibiya ne ya je ya gani wannan ya kai zakka ko bai kai ba a lissafa in ya kai sai a ce to kawo sai ya karbi zakkar ya kawo hukuma to wannan aikin shi ma ana hada shi da aikin da'awa da aikin hizba Allah ya sa mu dace wasau haka nan sa mutane su yi azumi kaga mutum ya bude restaurant dinsa da rana jama'a suna ci ya kamata shari'a ce umarni cewa wannan mutumin ya daina budewa da rana ko kuma waɗanda suke ciki in musulmi ne lalle a nuna musu babu dama mutum ya ci abinci a sa dai wani abu misali idan wurin musulmi ne ko ina suka fi yawa za a iya hanawa gaba ɗaya in kuma da musulmi da wanda ba musulmi ba ba dama ka hana wanda ba musulmi ba shi kuma yin kasuwancinsa illa a hana musulmin mai azumi shi kuma ya je ci abinci da rana wannan duka yana cikin aikin da mai hizba zai yi والحج da kuma wanda yake harkar aikin haji ita ma a kula da ita sannan ai ilzamin mutane su lazumce ta wani yana da dukiyar shekara da shekaru ya zauna ya ki zuwa bai masa magana ya ce Allah ne bai kira ni ba wai Allah ne bai kira shi ba gaskiya ne a wannan kafa hujja ne da kaddara a shari'a kuma ba a kafa hujja da kaddara mun fahimci abin idan mutum ya yi sakaci ko ya laifi sai aka faɗakar da shi ba zai kafa hujja da kaddara sai ai haka Allah ya kaddara ko kai zaka yadda wani yayi maka sabanin abin da kake so kuma kace kaddara ce yace kaddara ce ka yadda kuma da kullum muke bada misali kai kana zaune ne zai mare ka kace me yasa zaka mare ni sai ce wallahi haka Allah ya kaddara waje yadda da wannan to dan me Allah za a kafa masa hujja ya ce ai abu sai ka ki sai ai ma magana sai ka ce haka Allah ya kaddara mun bai jabu wannan shine ihtijaj bil qadar kuma haramun ne ba a yi to shine sai yake cewa har yanzu a wa ghairi dalika min shara'i al-islam da makamancin wannan na shari'o'i musulunci wa katafaqudi makayil wal mawazin to shi wannan shine yake fadi cewa malam zai zo yi mana bayani akan harkar kasuwa daga cikin aikin masu hizba masu da'awa shine tafaqudin bibir ma'auni na kwano da ma'auni na nauyi suke ne kenan ko yawa skeli ya sunansa da Hausa ma'auni. Shi kuma na kwa ya ake bambancewa da na kwano da kuma na nauyi. Mudu ai wanda mudu yau to a ce mudu da ma'auni to amma shi ma wannan mudu ai aunawa ake ko so ne ke fito mana da abin da ake dora abu yayi a gane nauyin sa ya sunan sa agun ba haushi sikeli turanci ne to shike ne to mu bai sikeli tunda ba haushi ya riga mai da sikelin hausar sa to an ce mawazin sikelin ake ne in an ce makayil shine abin da za a auna kwano mudu yau duk abin da za a auna da kwano a ce wannan guda kaza ne kwano kaza ne kun ga shi lissafin adabi ake masa shi kuma wannan mawazin lissafin mai ake nauyi ake yau to wadan akwai malamai ko masu da'awa da aikin su shine su bibiyi mutane su ga cewa ana yin daidai a wannan bangare ne a shiga kasuwa shi yasa yana daga cikin aikin da abin nan ofishin hizba ya kamata a ce yana yi insha Allah ina sa ran suna yi din tunda muna da shi yanzu ofishin hizba a jihohin da ake shari'a jihohi 12 a arewacin Najeriya Allah da akalla ko ba a yin sauran abubuwa samun damar ai wannan din ma ci gaba ne kuma mun gode Allah muna fata masu ofisoshin nan alhamdulillah mutane ne masu kwazo dama masu himma su ƙara dajewa irin waɗannan abubuwan ma a shigo da su ba cikin abin da za su saba wa kowa insha Allah wani suka yi shi bibi kasuwanninmu ɓarnar da take cikin su ta yawaita hanyoyi na cuta akwai buƙatar malaman ma'aikatan hizba a yi musu wani training na musamman su gane halayen mutane a kasuwa shi kansa wannan a riƙa zama kawai ana standing kasuwar shi kansa dan akwai abubuwan da mutum yana zaune an yi cutar an kulla har an kare baka fahimci me akai ana yi mana ko ba yau wani abu ma ta zama wata al'ada ce ta yan kasuwar su suka san abin su to akwai buƙatar malamai su san yadda ake waɗannan abubuwa ko dan fadakarwa akwai mutanen da tsakani da Allah suna yin waɗannan abubuwan ne bisa jahilci shi san mai da'awa baya barin tayi duk inda ya samu harkar da'awa jefa kalma nan faɗi wannan nan Allah ne ya san inda wani abu zai amfani da haka waɗannan abubuwa ba a wasa da su a yi ƙoƙari duk inda aka ga al'umma suna wani abu ba daidai ba to a ƙoƙari a faɗakar zai in ka ji malamai faɗakar wanda suke yi a kasuwa kawai irin cuce-cucen da ake ni ban iya ba saboda ban san harkar kasuwa ba da sai kai za ka yi mamakin irin abubuwan da ake a ɓangaren kwano da ake awo da shi ka duba in za a ce mai gyaɗa mai sai da gyaɗa mu mun zama da timuna yaya za a samu dan kwarubin nan ya so shi dan gongonin madaran nan na pig mill da ake yin kasa gyaɗa da shi shi ma sai an kifa shi an bubbuga iyaye su kai kuma ba mai cewa kar ai haka kamar kissan nan ta baiwar Allah ta zamanin sayyidina Umar wata mai ya tana sai da nono ko ki cewa tana hada ruwa da nonon sai ya tace baba sayyidina Umar baya hana wannan abu kar aje kasuwa a cuci mutum sai tace ai yanzu Umar din baya nan baya ganin sai ya tace mata to ai in Umar baya ganin ubangijin Umar ai yana ganin kun ga wannan shi ma da'awa ne ya ce uwat wanda kuma mai shiga zuci to irin wannan abu kar mu ce baya cikin abin da zamu tattauna mu sa shi cikin abin da ya dame mu shi kamar da nake ambatawa jiya wallahi idan mutum ya san hatsarin da ke cikin mutum ya cuci wani ba zai fahimci abin bane fa sai ran kiyama in an zo an sa shi a gaban ubangiji kuma a lokacin ba shi da dinari ba shi da naira ba dola ba abin da zai biya a ce magana ta wuce da aikin sa na alheri zai bi ku ga kamata a taimaka masa a duniya a hana shi wannan abu haka duk al'ummar da za a ce ga shugabanninta ma suna kokarin su hana cuta su hana zamba cikin aminci su hana sata wajibin al'ummar ne su taimaka wa wannan hukumar a cigaba da ilimin nan ba kaucewa za a rika yi yanzu irin abin da ake yi yanzu gwamnatin tarayyar wannan ƙasar tamu muna roƙon Allah muke ƙara taimakon su akan yaƙin irin waɗannan abubuwa din abu ne mai kyau da malamai da waɗanda ba malamai ba su yi ta addu'a Allah ƙara taimakon gwamnati akan tono irin waɗannan sace-sace taimakon al'umma ne a dawo da al'umma kayanta duk wanda suka dau abin da ba haƙƙinsu ba mun abin mun kun zai da al'umma mu take duk wanda ya hauka wani matsayi kai ka dauka daga gidan baba sai taho da wannan duke ai ta fada akan abubuwa kuma sannan in ya sauka kuma azo ai ta bibiya a ce an yi kaza an yi kaza azo ana tunan asiri mutum ya rubawa kansa a cikin lokacin da yi wallahi in ya kyautata din nan zai daraja a duniya kuma sannan a gaban ubangiji ya zama abu gane misali Allah madauki zai bashi lada me yasa Allah madauki ya sanya shugaba mai adalci a cikin mutane bakwai da Allah madauki zai sanya su a inuwa da aka tashi ambato ma shi aka fara ambato saboda a ce adalcin abu ne da zai iya yiwuwa da ba zai yiwu ba za a umarce mu da shi ba kar ku manta abin da muka faɗa cewa duk abin da Allah ya yi umarni a yi shi to yana cikin abin da za mu iya duk abin da Allah ya hana to yana cikin abin da za mu iya barinsa haka mu daure mu yi kokari mu ga cewa mun yaki irin waɗannan hanyoyin ba su da kyau wasu kasashen ba su kai mu ƙarfin tattalin arziki ba amma yanzu sun fi mu jin daɗin rayuwa saboda an tsara amana in ba a tsara wannan amanar ba babu yadda za abubuwa su tafi daidai za ka wajibi a cikin al'umma a samu masu ilmantarwa da karantarwa da za su yi magana akan ma'auni a irin wannan to ka iya cewa zamanin suka ce da ma'aunin office din shi kansa akwai ma'aunin office tsoron Allah yawa mutum ne hakuri da talauci ya ji a zuciyarsa cewa zai iya rayuwa irin ta waɗancan da suke ƙasa da shi menene zai cuce shi ka ji wasu ƙasashen ana cewa shugaban ƙasa ne amma keke yake hawa a wannan zamanin da muke ciki akwai shugaban ƙasa motarsa wata in ka ganta sai ka ji tausayinsa ta fi taka ai taka kai ta fi tasa kuma shugaban ƙasa ne in irin waɗannan mutanen sun iya haƙuri mu dan me ba za mu iya haƙuri ba kuma wannan damar da ake samu na akwasa din ba a tsoron ran da za a tsaya gaban ubangiji shi yasa a waɗannan abubuwan suke ta gudana har yanzu samarinmu samari yanzu galibi wanda suke shiga harkar wannan abin siyasa din da sauransu kafin ka samu masu tarbiyya irin ta tsofaffin da suka wuce a baya wahala za ka ci saboda ba a ɗora su dama a kan cewa in an goga irin abin da za a yi ba balin an gama mutum ne mai tsarewa mai yana ƙoƙarin yin abin da dama ba ya ciki ba za a ce wannan harkar ta ƙazanta ce dama ba irin ta ku ba ce Allah cire mana wannan ƙazanta Allah ya mana maganin ta to mu je watafaqqudi ahli al-aswaq da bibiyar ma'abuta kasuwa wa man'ihim min al-ghush wal mu'amalat al-batila da hana mutane al-ghush yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da kansa yaje kasuwa da kansa yaje kasuwa ya dauki sanda ya nitsa a cikin wani hatsi da wani bawan Allah ya zo da shi al-kama yana dannawa sai ga can kasa muballal ya ga danshi yace ya sahiba ta'ab me haka ya kai ma'abucin mai sai da wannan abinci me ya faru haka sai ce asabatu sama ai sama ce ta sama na ruwan sama akai to me yasa aka sai ce me yasa aka lillibe wannan da ruwan saman ya bata sai aka lillibe shi da mai kyau yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kun ga wannan ai dalili ne ga kowa mai irin wannan aikin in yaje ga dalili duk wanda yake cutar mutane da wani aiki a nuna masa wannan abun ba daidai bane kuma kun sani wa'azi shi kadai baya maganin abubuwa sai da hannu na hukuma wannan shine yasa muke kira dama da karfi din Allah madauki ya taimaki kuma su masu shugabanci Allah ba su basira su tsaya su yi waɗannan gyare-gyare sayyidina Uthman yana faɗin wata magana inna Allah la yaz'u bis-sultani ma la yaz'u bil-Qur'an mun taɓa wannan magana Allah yana maganin abu da mai shugabanci irin yadda baya yi da Al-Qur'ani Al-Qur'ani alaƙar mu da shi mu karanta yanzu gashi me muke karanta yanzu Al-Qur'ani amma ba kowa wani abu ma shi ba wani ma yana ji ne kai wannan shi ba haka ba ba ma haka bane wani da shi ballantana a ce ya hanu daga abubuwan da ake cewa ba kyau amma da an ce shugaba ya aiko duk wanda aka ya aika za a kama shi idan aka ga mai kamawar ya zo me yake faruwa yanzu idan mutum yana tafiya a motarsa bai sa belt ba yana ganin yaro sa fiti me yake nan da nan zai kama wa lalle saboda yana tsoron aljihunsa za a taba za a ce biya kuɗi to waɗannan abubuwan kun ga duk wa'azi kuma da zaka yi masa cewa bell din nan tana mai amfani haka nan traffic light tana da amfani in ka saba ka baka daidai ba shi da Allah ku gudu abubuwan mutane malaman nan ma ba su gane abubuwa ko wannan zaman amma saboda aljihunsa zai magana dole zai sai bi wannan dokar idan haka abubuwa suna yaruwa idan aka ce hukuma ta sa hannu a cikin su insha Allah ta'ala muna roƙon Allah mu dike yi mana abu mai kyau yace kullu hadhihi al-umur dukkan waɗannan al'amuran yin furudul kifaya ce suna daga cikin fardu kifaya fardu kifaya shine abinda in wani yayi ya dauke ma sauran al'umma yawa mun san farabin nan wajibi ko fardu ya kasu ta bangaren shi mai aikin zuwa gida biyu akwai fardu ain akwai kuma fardu kifaya fardu ain shi ne duk abin da wani ba zai iya dauke maka ba tilas sai kai da kanka babu mai maka tsarki babu mai maka alwala anan babu mai maka ka zauna zaka iya ba wai baka da lafiya ba ka ce ba zaka yi ba wani yayi a madadinka dan kai je masallaci ya salla ya ce baba zauna ni na isa wannan ba zai kai ba akwai kuma abinda wani in yayi ya dauke ma wani wannan duk kun san shi amma sha magana akai yau kamar sallar jana'iza da muka manta wannan to waɗannan ayyukan da muka ji misalan su duk suna cikin su ma fardu kifaya a samu masu yi to shikenan al'umma ta tsira baki daya samu masu aikin hizba masu wa'azi musamman kuma mutum ya je inda in shi ya sa kansa to ya je inda yake sa ran za a karɓi zancensa in ya je wani wurin ya ga za a yi masa duka to kar ya je wannan abun ba abun mamaki ba ne a al'umma irin jamu da ba ta ganin girman malami da mai wa'azi amma inda yake sun san in an taba shi hukuma za ta yi wani abu dama irin wani abun ba ya faru Allah sai an fahimci Allah sai ce ina ne kamata dillu alaihi al-ayatul karima kamar yadda ayan nan take nuni fi qawlihi wal takum minkum ummatun kun ga ai dalilin zaman wa'azi cewa fardu kifaya ne ai Allah mai kima yace wal takum minkum saboda min din nan tabi'idiyya ce a qawlin Usman ma'ana tunda tabi'idiyya ce ai falyakun juz'un min al-ummati yakunu bi hadhihi al-wajibat a samu wani juz'i wani yanki ta'ifatu wata kungiya daga al'umma in suna yin wannan to ya sauka akan sauran ba wajibi bane sauran su amma in aka zauna gaba ɗaya ba a yi to shikenan kuma duk al'umma ta yi laifi kowa zai samu rabon sa ila akhiri al-aya azwa ka shar'a ai li takun minkum jama'atu a samu wata jama'a daga cikin ku yasulul maqsudu bihi abin nema din nan zai samu bihim ta hanyar su fi hadhihi al-ashya'i al-madhkura aw annan al-umura da aka ambata wa min al-ma'lum al-mutaqarrir daga cikin abubuwa sanannu tabbatattu a shari'a to musallalu wannan wata kaida ce zai kawo sanannan abu ne a shar'ance an al-amru bi-shay'i amrun bihi wa bima la yatimmu illa bihi kun ji wata kaida mun la'alla kun ji ta abun malume daban-daban ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa min al-wajib to ita ce kawta da wannan siga cewa al-amru bi-shay'i umarni da wani abu amrun bihi to umarni ne da shi din ƙari akan haka kuma umarni ne bima la yatimmu ai hadhal amru illa bihi umarni ne da wani abu daban wanda shi wannan din ba zai cika ba sai da wancan din duk abu yanzu misali muna nan can wa'azi ne ai da da'awa ko wannan abu ne idan ba shi da'awa ba za ta samu ba ilimi to idan mutum zai da'awa in Allah madauke yace ya waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kuma ya ba su sakamako wa ulaika humul muflihun kun ga aiki ya bayyana wannan ya zama me wajibi ko ya zama wajibi to sai mu duba duk abinda wannan wajibin ba zai cika ba sai an same shi to daga ranar shi ma zama wajibi sai zama umarnin da Allah ya ba mu cewa ku yi wa'azi to umarni ne da wa'azin da abinda kuma wa'azi ba zai yi ba sai da shi menene wa'azi ba zai yi ba sai da shi ilimi don haka sai ka ce nan Allah mu kina umartan mu ne da abubuwa biyu ya ku waɗanda suka yi imani lalle a cikin ku a samu masu wa'azi, masu wa'azin nan dole su zama suna da ilimi. To ko ba a faɗi ilimin kuru-kuru ba, wannan ka'ida ta shigo da shi. Kun ga fa'idar sanin abinda ake faɗa wannan abinnan al-qawa'id al-fiqhiyya, a cikin su ake sanin waɗannan abubuwa. Yau kallon abu za ka yi, Allah ya ce wannan abun wajibi, to kuma sai ka ga cewa abin nan in wani wuri za a tafi a yi shi, to yana buƙatar tafiya, yana buƙatar mota, yana buƙatar shiri, yana buƙatar kaza. To waɗannan abubuwan ana ce musu wasa'il, shi din shi ne gaya. Abubuwan da kuma sai ta hanyarsu a tabbatar da wannan abun ana ce musu mene? Wasa'il, hanyoyi da za su taimaka a kaza. To dama akwai ƙa'idar malamai, alwasa'ilu ta'khudhu ahkamal ghayat, wasa'il hukuncinsu hukuncin waɗancan gaya ɗin ne. Abinda kake so ka cimma, to hukuncinsa in wajibi ne, to wasilar da za ta kai ka zuwa ga cimma wancan burin ita ma wajibi ce. To a nan ake zance, amma nan muna zancen mene? Maganar kallon abin ta ɓangaren umarni ne. Yau ba wancan ka'idar ba, amma dai fassarar ta ce ta zo mana nan. Duk abin da Allah ya bada umarni da shi, to ya bada umarni da shi ɗin, da kuma abin da ba zai cika ba sai da shi. Sai ƙara bayani. Yace fa kullu ma shi kenan. To da yalo ne da ja ko ne da yalo? Tayyib, akwai yalo kan da ja ko? To sai ke cewa fa kullu ma tatawaqqafu hadhihi al-ashya'u alayhi fa huwa ma'murun bihi. Duk wannan abubuwan, duk abinda su din ba za su samu ba sai da shi, shine ta tawakkafu alayhi. In dai har ba za su samu ba sai da shi, to fahiya ma'murun bi, ko fa huwa ma'murun bi, duk abin da yake wannan sifar sace, to shi ma ma'murun bi ne. Allah mu ke bada umarni da shi. Kalisti'dad lil jihadi, kamar shirin jihadi, bi anwa'il udadi, ba adad bane, udad, bi anwa'il udadi jam'in udda, al'uddatu shine tattali ko yawa, al'adad kuma mun sani wani shine lissafi. To ba nan ba da sai lissafi yake ba, kamar dukkan nau'o'i daban-daban na tattali, allati yahsulu biha nikayatul a'da'i, wanda za a cim, za a jima su abokan gaba, shine a musu nikaya, a musu a azabtar da su, a cin musu wajen wato suka sara da sauransu harbi, duk abin da sai da shi. Sannan ai wannan me kenan makami ko yawa, wa izzul islam, da kuma za a samu daukakar musulunci. To in Allah ya ce ai jihadi, to tattalin makami ma ya zama umarni cewa dole sai an samar da shi. Wa ta'allumul ilmi, da neman ilimi, alladhi yahsulu bihi ad-da'watu, wanda sai da shi da'awa ta samu ila al-khairi, zuwa ga alheri, wasailuha wa maqasidiha, sawa'un bangaren wasail da maqasid dukkaninsu sai an same su. Kuma su ma sun zama abubuwa ne ma'murun biha, Allah ya yi umarni da su. Wa bina'il madaris, da gina makarantu. To kun ji, har gina makaranta, tunda dai dole ne a yi ilimi, to ilimin ba zai samu ba sai an yi makaranta, to a gina makaranta ma Allah ya yi umarni da shi. Yanzu da wani zai zo ce maka, ka zo ka ce wajibi jama'a mu tashi mu gina makaranta, sai wani ya ce maka aya ko hadisi, to idan ka kawo umarnin a yi ilimi da umarnin wannan cewa a yi da'awa, wannan umarnin cewa ku tashi ku yi da'awa, to yana mana wancan umarnin. Sai ka ce a nan muka gano cewa wajibi a yi ilimi, a cikin umarnin ilimi kuma muka gano wajibi a yi karatu, a yi gina makaranta. An bambanci abu? Haka malamai suke istinbati. Sai dai kuma irin waɗannan abubuwan suna da ka'idoji. Kada mutum ya tabin ilzamat da tasalsuli ya je haramta abin da kuma akwai nasi a kan saɓani, wato yadda shi ke so ya fara. Wannan in an zo tafasil akwai misalansu. To dole mu tsaya an nuna jan da ko da saura? Ya isa? Kat? To shi ke nan. Ba a kan wurin tsayawa muka tsaya ba, don haka sai mu dawo baya kaɗan. Fa kullu ma tatawaqqafu hadhihi al-ashya'u alayhi fa huwa ma'murun bihi, insha Allah nan ne zamu tashi. Amma dai ina roƙon Allah ya sa kun fahimci abin da ake nufi. To Allah subhanahu wa ta'ala kara mana ilimi mai amfani, Allah ya tabbatar da mu a hanyar daidai. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.